خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نواتا زيكا سنتي بيو غواتا المحرم shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma yayi daidai da 20 ga watan 7 shekara ta 2023 shekarar miladiya insha Allah ta'ala in uwa zamu ci gaba da karatu a cikin darasin littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf al-Nawawi alayhi rahmatullah dan uwa kan mu tafi hutu idan ba a manta ba wanda littafi da yafi kowane littafi yawa a cikin littafin Riyadus Salihin kitab din da yafi kowane kitabi tsayi a cikin littafin Riyadus Salihin muna cikin ko mun tsaya ne a babu تحريم الشفاعة في الهدود باب دي بياني جما دا حرمتن نيمان تيتو اتكين حدودين الله مدوكين سركي يوكما ان شاء الله تعالى زام تاشي باروكم باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها باب دي بياني جما دا هني عن التغوط game da yin bayan gida at-taghawut shine bayan gida fi tariqin nasi a hanyar da mutane suke wucewa wa dhillihim ko kuma inwar da suke zama dan su huta wa mawaridil ma'i da kuma magudanar ruwa inda ruwa yake wucewa wa nahwiha da makamantan waɗannan gurare abinda malai yake nufi da makamantan waɗannan gurare dukkanin gurin da yake guri ne na jama'a ana kai komo a wajen ko jama'a suna amfani da shi to baya halatta mutun ya je tsuguna ya zubar da najasa a wajen za ku ga a tarjumar babin malan ya ambaci at-taghawut ne kadai bayan gida bai ambaci fitsari ba me dalili suka ce saboda shi at-taghawut ashadd min al-bawl ya fi tsanani sama da me sama da fitsari fitsari yakan saurin bushewa yakan saurin bin kasa a neme shi a rasa amma da bayan gida da fitsari dukkanin su an hana yin sa inda mutane suke kaiwa da komowa baya dacewa ba daidai bane sannan malami suka ce yin fitsari ko bayan gida waɗannan gurare da zamu ambata haramun ne addinin musulunci ya haramta shi bari ma wasu malaman suka ce ana irga shi wa addu min al-kaba'ir ana irga shi a cikin manyan zinubai da Allah madaukakin sarki baya gafarta sai mutun yayi istighfari ya tuba yayi banbaki da magiya ga Allah madaukakin sarki sannan Allah ya fi masa suka ce saboda a cikin hadisin da zamu karanta a cikin babin insha Allah ta'ala kalmar la'anta ta zo ga wanda yake yin bayan gida ko yake zubar da najasa a inda mutane suke wucewa ko kuma inda suke zama su huta malami suka ce duk inda kaga kalmar la'anta ta zo akan wani nassi to lalle nassin yana nuna abinda ake kokarin hana ka a wajen abu ne da yake haramun kuma yana cikin al-kaba'ir wannan bayani ya gabata a darussa da yawa a baya daga cikin hanyoyin da ake gane manya-manyan zinubai duk zinubin da kaji lokacin da za a kawo shi an yi tsinuwa a kansa to wannan babban zinubi ne wannan laifin da zamu bayani zamu tattauna akan sa annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi yayi tsinuwa akan sa ko kuma ya kawo lafazin tsinuwa akan sa saboda haka malami suka ce yana daya daga cikin abubuwan da suke manya-manyan zinubai an yi hanin yin bayan gida ko fitsari a gurare guda biyu a cikin hadisin wannan hadisin kuma ya zo da guda uku amma malam ba shi ya kawo ba shine hanyar mutane da kuma inwarsu in aka ce hanyar mutane duk inda yake mutane suna kaiwa da komowa a wajen a ka'ida al'ajantar da aka san wajen hanyar mutane ne to sai mutun ya je gefe ya zauna ya bata wajen duk wanda ya wuce tsinon nan sai ta dawo kansa sai ta bi shi shi wanda ya abin kin na biyu kuma shine inda mutane suke hutawa wani guri da mutane suke tattaruwa domin wani abu na alkhairi kamar yadda malamin shari'a ya faɗa Muhammad Allan As-Siddiqi yake cewa ana bayani ne game da inda mutane suke tattaruwa su gabatar da wani abu na alkhairi yace amma da a ce inda mutane suke zama ne su wani abu na banza kamar gurin gulma ne kawai da munafince munafince da zindan mutane da maganganu wanda ba su dace ba yace to ba irin wannan ake nufi ba ko kuma gurin da ake zama ai karta ko ai tata ko duk wani guri da ake zama ai abin da bai dace ba sai wani je wajen inji malam yace sai je wajen sai tsuguno a wajen dan ya tashe su ya kore su to ko sun tsine masa ba zai tsinuwa ba za ta bi shi ba ina fata an fahimta to haka malam ya ambata to amma dai ala'ayi halin yan uwa babin zai bayani ne game da haramcin mutum yayi tsuguno a inda mutane suke wucewa ko yayi fitsari barma ko yayi zubar da wata najasa malam yace qala Allah ta'ala malam ya bude mana da ayat alqur'ani فإن الله سبحانه وتعالى ديكي سوى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وأن سكي توتر دا مؤمني مذا سكي كما توتر دا مؤمني ماتا ناكا تي توتر وا ياقنش توتر دا سوء أغنغن زكينسو كماركا دا كيشي باتار دا حكي با كزبد دا جننسا باتار دا حكي با ككشيشي باتار دا حكي با وأن توتر واني ياشي قتكي ko kuma cutarwa da harshenka ka cuci mumini ka ka shiga cikin haƙinsa da harshe ta hanyar gibarsa ko zaginsa ko aibata shi ko zuban masa da mutunci a wajen mutane wannan duk ya shiga ciki shi ma cutarwa ne al'iza duk wannan kalmar ta shiga ciki ko kuma cutar da musulmi ta hanyar aikin mutum ta hanyar aikin mutum aka ce ta hanyar aiki shine kamar ka kawo wani abu ka aje akan hanya wanda wasu idan sun zo cewa zai cutar da su ka dauko su duwatsu ka aje wasu duwatsu akan hanya wanda duk masu wucewa idan sun zo cewa wannan dutsen yana cutar da su to wannan al'iza ne kuma sai Allah ya tambaye mutum akai haka nan ko mutum ya zo ya zubar da yashi ko duwatsu akan hanya inda mutane suke wucewa bai kokari ya tattaro shi ya koma da shi gefe ba ta hanyar da masu wucewa za su cutu wannan shi ma ya shiga ciki sannan cutarwa ƴan uwa da aiki har yanzu zai kunshi kuma wannan abin da muke tattaunawa a kansa shine mutum ya je ya tsuguna a gefen hanya ya fitsari ko ya bayan gida yadda duk wanda ya zo wucewa ya kalli hankalinsa zai tashi ji babu dadi to wannan duk ya kalli hankalinsa ya tashi ji babu dadi dan uwa ka cutar da shi kuma sai Allah ya kama ka akai Allah subhanahu wataala ya ce waɗanda suke cutar da mu'minai maza su kuma suke cutar da mu'minai mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun yi abin da ya kamata a cutar da su ba su mummunan kenan Allah madaukakin sarki yake faqadish tamalu buhtanan wa ithman mubinan hakika sun dauki kire da kuma laifi mabayyani a kansu hakika su dauki laifin kire da laifin da kuma zinubi wanda yake mai girma a tattare da su to malam ya bude da wannan ayar domin aya ce shamila za ta shafi duk wani nau'i na cutarwa shi sa malam ya kawo ta anan wajen amma hadisin da yake bayani game da abin da muke tattaunawa akan sa kai tsaye shine hadisin da malam ya kawo guda ɗaya a cikin babin yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi qala yace ittaqul la'inaini ku kiyayi ku ji tsoran tsinuwa guda biyu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sahabbai suka ce wa man la'inani me kake nufi da tsinuwa guda biyu ya rasulullah qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace allazi yatakhalla fi tariqin nas inuwa ta farko shine mutumin da yake zuwa ya biya buƙatarsa a hanyar da mutane suke wucewa aw dhillihim ko kuma mutumin da yake biyan buƙata a inda mutane suke zama don su huta to waɗannan tsinoyi guda biyu mutum ya guje su
abinda kamar abinda hadisi yake ga mana shine mutun yake yayi sabban tsinuwa guda biyu abinda zai jawo a tsine maka guda biyu na farko shine mutumin da zai je inda mutane suke wucewa ya bayan gida duk mutumin da yazo wucewa yace kai amma Allah tsine wanda yayi wannan al'amarin wannan tsinuwa sai ta bi mutum inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yace a kiyaye wannan tsinuwar kun ga dai tsinuwa babu kyau ai ko a addinance tsinuwa babu kyau amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mutun yake yayi irin tsinuwar da mutane za su rinke masa idan yaje bayan gida a inda suke wucewa eh duk inda bai kamata ai bayan gida ba yanzu misali shi bayan gida za ku ga duk nisan zamani duk yadda mutane suke da rashin wayewa za ku ga sun san bayan gida ba abu ne da ake takuduwa da shi ake mu'amala da shi ba kisa koda wanda ba su da aqidar yin bandaki sosai za ku ga can bayan gari inda babu kowa suke fita idan mutum zai sai ya fita can ya je ya sanne da cikin mutane saboda an yadda ba abu ne mai kyau ba ba abu ne da ya kamata a ce mutane suna kai komo a kusa da shi ba saboda yana dauke da cututtuka kala kala wanda shakarsa ko ta'ammali da shi zai iya sa mutane su dau wannan cutar ko kuma kuda ya dira akai yaci ya dauka kuma yaje sa mutane abinci cutar da wannan mai bayan gidan ke dauke da shi zai dauka kai baka ji baka gani ba yaje sa ma a cikin abincin ka ci shikenan kai ma ka dauka ina fata an fahimta ga kuma wari da zai damu mutane kai alalla kalla ma ga rashin kyan gani a ido idan Allah ko yana da kyan gani wannan abu babu kyan gani kwata kwata saboda haka duk wanda yaje inda mutane suke wucewa yayi wannan al'amari a wajen to duk wanda ya zo wucewa ya ce kai amma Allah ya isa eh babu laifi in ka gani kai Allah ya isa babu laifi in kuma ka yafe shi kenan yawwa amman afawa aslaha yafi saboda haka yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana wannan abu na biyu kuma shine mutun yayi bayan gidan a inuwar da mutane suke zama su huta inda mutane suke zama su dan hutu ne masa ta shafe shi wannan hadisi yan uwa Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa akwai riwaya inda Abi Daud wa Ibn Majah min hadith Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ruwaya ce kusan irin wannan amma malam bai kawo ta anan ba abin da yasa bai kawo ta anan ba ya takaita ne da hadisin Muslim saboda yafi inganci amma shi ma wannan ruwaya ta inganta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ittaqul mala'ina thalatha ku guji ku nisanci gurin tsinuwa guda uku inda za ku kai kanku a tsine muku guri uku mutun ya nisanci wajen annabi yace albarazu fil mawarid na farko shine yin bayan gida almawari inda ruwa yake gudana inda ruwa yake wucewa za ku ga a cikin babin a tarjumar babin malam ya kawo magudanar ruwa ko amma a cikin hadisin ya kawo shi bai kawo shi ba saboda bai kawo wannan hadisin ba shi yasa na kawo mana shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai albarazu fil mawarid shine mutun yayi bayan gida inda ruwa yake gudana yake wucewa mutane sukan yi amfani da shi wajen wanki ko a iba a girki ko wani amfani sai na yau da kullun kawai mutun ya je daidai inda mutane suke ibar wannan ya bayan gida to shi ma duk mutumin da yazo ya gani tsino za ta bi mutun guri na biyu qari'atu tariqi da kuma tsakiyar hanya ma'ana inda mutane suke wucewa kenan wadhil na uku shine inwa waɗannan gurare guda uku sune annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ambata a cikin wannan hadisi wanda za ku ga babu guda ɗaya a cikin hadisin da makaranta a cikin littafin shine wanne shine yin bayan gida a inda ruwa yake gudana waɗannan gurare guda uku gaba ɗaya ƴan uwa duk yadda mutum yake jin bayan gida yayi kokari ya guje su alal aqalla dan ya guji tsinuwa da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi sai idan aka yi mutum za ta iya kama shi to kaga har yanzu idan na karanta nassoshi irin wannan ina tuna abin da yake faruwa a society dinmu kuma abin baya min dadi saboda duk lokacin da kaji an ce za a tsine wani kuma tsinuwar ta bi shi kaga akwai matsala a ce Allah ya tsine mutum kuma Allah ya karɓi addu'ar kaga akwai matsala to shi yasa duk lokacin da nazo irin wannan nakan tsaya dan ja hankali lallai masu yin bayan gida a gefen kwata a gefen kwata da inda mutane suke wucewa wani lokaci sai kana cikin tafiya baka ankara ba ka kai kafa kawai sai ka ji ka taka baka sani ba sai ka dauke kafa ka sai ka gani to da Allah irin wannan ko kai tsino ko baka yi tsino ba Allah zai rabo da wanda yayi kai ma ka san Allah ba zai rabo da mutum ba irin wannan da Allah ana jin hankalinsu da su ji tsoron Allah su daina irin waɗannan abin da suke ba daidai bane sannan lalle ne duk inda aka tara mutane da yawa mutanen da sun fi 10 20 30 to wannan tilas ne wajibi ne ba zabi bane a samu musu inda za su rinka zagayawa tsakani da Allah ƴan uwa babu yadda zai a ce an zo an tara mutane mutum 20 30 40 50 babu ban daki guda uku na tsuguno babu ban daki guda uku na fitsari ina ake so su je su fitsari ina ake so su je su bayan gida ƴan uwa haka ne ko ba haka bane kaga dole a samu matsala dole a samu matsala a ciki akwai kananan yara wanda ba su da wayan da za su iya rike shi su tafiya mai nisa su je su wani lokaci tsakar dare bayan gida zai matsi mutum yana gani wani lokacin sai ya yi tafiya daga nan ya je can ko ya je wani waje mai nisa yana jin tsoro ba zai iya ba sai ya je bakin kwata kawai sai ya juye shi to lallai wannan tsari ne da ya kamata lallai a fito da shi abu ne da ya kamata a haɗu a yi shawara a ga yadda za a samar da irin waɗannan banɗakunan da ya kamata a rinka zagayawa saboda abubuwa guda biyu na farko su al'umma su tsira su kubuta daga cututtukan da suke kai musu farmaki sakamakon irin wancan mugun abin da ake yi na biyu kuma don su kansu masu irin wannan abin a tseratar da su a kubutar da su daga tsinuwar Allah maɗaukakin sarki da ya ta kama su amma a bar abin haka ya tafiya gaskiya ina gani babu dabara a ciki Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gyarawa باب النهي عن البول في الماء الراكد باب ان دجي بياني game da hani game da fitsari fil ma'ir rakidi arwan da yake arrakid wanda baya tafiya wanda baya gudana al ma'ur rakid shine al ma'u ad da'im as sakin shine ruwan da yake a tsaye a waje guda wanda baya tafiya wanda baya gudana to irin wannan ruwan ƴan uwa annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya hana yin fitsari a cikin sa ko mutum yayi bayan gida a cikin sa zamu zo mu ji insha Allah ta'ala a cikin hadisi an jabirin radiyallahu anhu an karbo daga jabiru dan abdullahi al-ansari Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi naha ayyubala fil ma'ir rakid yayi hani ayi fitsari fil ma'i ar-rakid ruwan da yake wanda baya gudu wanda yake a tsaye a waje guda rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi malami suka ce ruwan da yake baya tafiya kala biyu ne akwai ruwan da yake dan kadan ne akwai ruwan da yake mai yawa in aka ce ruwan da baya tafiya da Hausa ake kiransa kududdufi ko kududdufi ko yana tafiya ko baya tafiya kogi yana tafiya ku daddifi shine wanda baya tafiya ko yawa ku daddifi to shine ruwan da ake ce masa al-ma'ur rakid akwai ku daddifin da yake karami ne malamai suka ce to irin wannan fitsari a cikin sa yafi tsananin haramci me dalili saboda sai ya fi sauran gurbata shi mai da shi najasa me yawa shi ma hanin ya shiga cikin sa amma suka ce haramcin bai kai wancan ba saboda akwai ruwan da idan yawan sai yawa tsari ba amma yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa ila idza balagha alma'u qullatayni kun falam yahmil alkhabath duk ruwan da yake qullatayni to najasa ba za ta iya tasiri akan sa ba najasar da bata kai ta kawo ba za ta iya tasiri akan sa ba to duk ruwan da yake baya tafiya ƴan uwa ba daidai bane mutun ya je cikin sa yayi fitsari wata ruwaya ta Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu min ko thumma yaghtasilu fi kada ɗayan ku yayi fitsari a cikin ruwan da yake tsaye baya tafiya sannan kuma ya koma yayi wanka a cikin sa kun ga mun samu ƙari ko wancan fitsarin kawai aka hana ko za ka yi wanka ko ba za ka yi ba wannan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada ka yi wanka a cikin kada ka yi fitsari a cikin ruwan da yake baya tafiya sannan kuma ka shiga ciki kai wanka mun samu wani hukunci na uku wata ruwayar ta Bukhari shi kadai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im yahu junubun kada ɗayan ku yayi fitsari ko yayi wanka a cikin ruwan da baya tafiya alhali yana da janaba dan wannan fata an fahimta to kun ga kowanne ɗaya daga cikin waɗannan hadisai ma'anarsa daban hadisi na farko yana hani ne game da kada mutum yayi fitsari a cikin ruwan da baya tafiya mutlaqan kawai ba daidai bane duk ruwan da yake baya tafiya ba daidai bane mutum yayi fitsari a cikin sa me dalili me illar hanawar malamai suka ce saboda mai yiwa ne ana wani amfani da shi dabbobi suna zuwa su sha wasu sukan kiba su yi wanki da shi ko su yi girki ko su yi wani abin da shi idan kai fitsari wasu ma suna sha ko kamar irin ƙauyuka an ka shiga akwai kududdufan da shi ake amfani a sha akwai ƙauyukan da idan ka shiga ba su da ruwa wallahi irin waɗannan kududdufan ma a girki da shi to kaga irin wannan ruwan idan ka je kai fitsari a cikin sa kai me ka gurbata shi ka cutar da su mafi karanci koda ba za su yi amfani da shi wajen sha ba idan aka yi girki da shi ka cutar da su ƙwayoyin cutar da suke cikin fitsari Allah maɗaukakin sarki kadai ya san su akwai ƙwayoyin cuta da yawa a cikin fitsari wanda suke fita lokacin da mutum ya fitsari domin mutum ya je ya juye su a inda ya kamata sai mutum ya je ya juye su a cikin ruwan da mutane za su sha wannan abin da ya aikata ba daidai bane abu na biyu shine mutum ya samu ruwan da yake baya tafiya sai ya yi fitsari a cikin sa idan yayi fitsari kuma sai ya ce zai wanka a cikin sa an gane to wannan shi ma ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana kada a yi fitsarin kuma a yi fitsarin a ce za a je a wanka kaga anan zaka fahimci kuskuren wasu irin wanda suke amfani da irin jacuzzi din nan ko abin da ya kamata haka mutum sai ya shiga ciki sai ya tsula fitsari a ciki kuma ya wanka sai ya wanka a ciki wannan kuskure ne ba addinin musulunci bane wannan lalle duk wanda ya san wannan halin sa ne na ya dena ko yaro karami ne irin aka tashi a cikin ruwa za a yi wanka wani yaron sai ya ga yake fitsari a cikin ruwa wannan ma dabi'a ce ta yaro galibi idan aka tashi a cikin ruwa yafi yin fitsari ko bai ne fitsarin ba da ya ji shi a cikin ruwa sai ya yi ne sai ya fitsari to shi ma wannan kaga fitsarin da idan za ta yi ya kamata a canza masa wannan ruwan a samu ruwa mai kyau sai a canza masa shi sai a masa wanka da shi abu na uku shine mutum yayi wanka da ruwan da yake baya tafiya wani irin wanka wankan janaba duk ruwan da baya tafiya to galibi zaka ga baka rasa shi da abubuwa na najasa haka da sauransu irin waɗannan to ba daidai bane ko mutum ya je yayi wanka a cikin sa alhali ba tsabtatacce bane amma idan an yarda da kyansa da tsabtar sa abubuwan da suke sa ayi amfani da ruwa nasa bai canza ba ɗanɗanansa da warinsa da ƙamshinsa to babu laifi sai ayi amfani da shi wannan ba laifi bane insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malai ce babu karahati tafdilil walidi ba'd auladihi ala ba'd fil hiba wannan babi zai bayani ne game da karhanci malam ya kawo kalmar karhanci ba haramci ba amma za mu zo mu ji a cikin hadisi me yake nufi insha Allah ta'ala makaruhi ne mutum ya fifita mahaifi ya fifita wani sashi daga cikin ƴaƴansa da wata kyauta akan wasu. Mahaifi zai ba da kyauta sai ya ware wani daga cikin ɗansa sai ya bashi sai ya hana sauran. To wannan makaruhi ne. Bari ma wasu daga cikin malami suka ce haramun ne, ba daidai bane. Idan zaka ba ƴaƴanka kyauta ka ba su gaba ɗaya, idan zaka hana su ka hana su gaba ɗaya. Amma ka ware wani ka bashi, ka ware wani ka hana shi, wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani da shi kamar yadda zamu zo mu ji. Sai dai malamai suka ce idan akwai uzurin da zai sa mutum ya haka wannan babu laifi. Idan akwai uzurin da zai sa mutum ya haka wannan babu laifi. Kamar me? Kamar bukata ce ta sa aka yi wa shi wani wanda aka yi masa, wanda ba a yi masa ba kuma ba shi da bukata irin ta wancan, wannan ba sai an masa ba. Misali, ƴaƴanka ne guda biyu ko guda uku, ɗaya daga cikin sai rashin lafiya ta kama shi, wanda ya kamata a ce a yi masa aiki ko operation ko abin da ya kama da haka, in ta kama ma a fitar da shi ƙasa waje kuma kana da halin da zaka fitar da shi, kuɗin da ka kashe wajen sai masa magani da tikitin jirgin sama da ɗaukar nauyinsa a can, idan ka dawo zaka ce zaka yi lissafi ne da ƴaƴanka ka kira su kowa ka bashi. ƴan uwan fahimta? Kaga wannan ba zaka ba, me dalili? Bukata ce. ƴaƴanka ne ɗaya daga cikin su ya kai lokacin da zai shiga university, ya gama secondary school zai shiga university, kaga yanayin ɗawainiya da zaka ɗauka nasa idan zai shiga jami'a da wanda yake secondary school akwai bambanci ko babu? Akwai bambanci. Maybe wannan registration ɗinsa kadai zaka ji an ce za a biya 100,000 da wani abin ko abin da ya kama da haka. To yanzu misali idan ka ɗau naira 100,000 da wani abin ka biya wanda yake university, sai ka ce wanda suke secondary school sauran abin da ya rage rarar da su ba a biya musu ba sai an ɗauka ko an babbashi, ba za ka yi haka ba. Bukata ce take sa a irin wannan. Wannan fifitawar babu komai a kanta. Shi ma wancan ɗin da yake secondary idan lokacinsa ya zo na shiga university za ka yi masa me abin da ka yi wancan. Idan kuma aka rashin sa a lokacin ya zo baka da halifa, an gane baka da laifi, baka yi laifi ba. Ɗan uwan fahimci wannan da kyau, baka yi laifi ba. Ɗanka ne ya isa aure babba, sai kai masa aure, ka sai masa gida, kai masa komai ka bashi, shikenan abinda kai masa aure duk abinda ka tanada na yi masa aure da gida da mota, in ka bashi mota da kaza da ka bashi, duk sai ka ce sauran ƙananan yaran da wanda yake goyi su ma duk sai an kira su an babbasu irinsa, a wannan bukata ce. Shi ma idan aurensa ya zo sai a masa irin wancan idan akwai hali. Idan babu hali lokacin da nasa ya zo kuma sai ya haƙuri, yanzu babu ne, shi ma wancan da akwai ne ake masa. Sai wa bai mutu wannan ko? To wannan ba fifitawa ba ne. Sannan malami suka ce haka, a cikin yaranka akwai wanda yake maka ɗa'a, yake jin maganarka, duk abinda ka faɗa zai bi, duk abinda baka so zai bari. Akwai wanda kuma duk abinda zaka gaya masa sau 100 sai ya saba maka sau 100. Da Allah hal yastawiyani masala? Za su zamto ɗaya a wajenka? Ba za su zamto ɗaya ba. So da haka malami suka ce irin wannan da yake maka biyayya sau da kafa dan ka ɗau wata kyauta ka bashi, wanda ya sauke alƙur'ani ko ya haddace shi, zan siya masa babur ko zan siya masa mota. Sai wani ya dage ya je haddace alƙur'ani, sai ka siya masa mota. Sauran da baka siya musu ba, ka fifita shi akan sauran kenan, baka fifita shi ba. Shar'in da ka aje ne ba su ci ba. So da haka banda irin wannan a ciki. Ɗan uwa, abin da ya sa na kawo wannan bayani shine ya kamata a ce da yawa iyayenmu mata su fahimci irin wannan. Ana samun rigima a gidaje da yawa, wallahi gidaje da yawa ana samun rigima akan wannan bayanin da nake yi. Haka ne ko ba haka bane? Wani wata zaka ga ita abinda take gani ƴaƴanta ƙanana ne yanzu ta haife su, ɗan shekara 5, shekara 3, shekara 1, dala ɗan shekara 5 da shekara 3 da shekara 1. Ina ji in banda yanzu da ake sa yara a makaranta da wuri, ai ko primary school ba su ma shiga ba. Dan da lokacin da mu muna yara sai yaro ya shekara 7 ake sa shi a makaranta, ba haka ba ne? Idan an kai ka makaranta ma sai an ce kai haka. Idan hannunka ya taɓa kunnenka ka isa, idan hannunka bai taɓa kunnenka ba sai a ce to a komar da ka gida sai shekara mai zuwa, sannan za a saka a makaranta. To kaga idan ba yanzu da ake sa yara da wuri ba akwai za a sa yaro tun daga pre-nursery yayi nursery kaza yayi kaza da sauransu ba sai sun shiga makaranta ba ita kuma wacce a entitin girma wani ya shiga university wani yana polytechnic wani yana kaza da sauransu sai ta ce ana fifita ƴaƴan waccan akan ƴaƴanta kaga wannan rigima ce da babu dalili akan ta kwata-kwata rigima ce da babu dalili akan ta buƙatar wannan shi za a kalla ya masa su ma ƴaƴanta buƙatar su daidai da su shi za a mata shi za irin su za a mata so da haka ya kamata a ce iyayen mata su gane cewa Allah madaukakin sarki ya dora mahaifin kula da yaransa kowa gurgurdan buƙatarsa amma haka kawai ana zaman zama babu wani abu da ya faru ba bukata bace ba wani sabani ne yaro yake maka ba kawai sai ka kafa son wani saboda dan gidan wance ne sai ka dauki wani ka ta fara kyauta sai ka ce gashi shi kadai to wannan haramun ne ba daidai bane an fahimta yan uwa wannan hadisin da zamu karanta yanzu akan wannan bayanin da ne nake akan wannan bayanin da nake yanzu akan sai ke shine haka kawai ba wani dalili ka dauki wata kyauta ka bawa danka dan ka fifita shi akan sauran saboda ka fi son sa to shine haramun amma akwai wani dalili da shari'a za ta iya karba to babu laifi dan ka fifita wani akan wani wannan babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace zamu karanta hadisin muji insha Allah ta'ala an nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma an karbo daga sahabi nu'man dan bashir Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa da shi da mahaifin nasa dukkaninsu sabbai ne yace anna abahu atabihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace mahaifinsa shi Nu'man yace mahaifinsa yazo da shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inni nahaltu ibni hadha gulaman kana li yace ya rasulullahi na zo ne in baka labari wannan dan nawa da yake tattare da ni na bashi wani bawa na da yake nawa ne a gida na bashi kyauta ka sheda wato abin da ya faru yan uwa ita kyautar an yi ta ne tun a gida akwai mahaifiyar shi Nu'man din ita kuma Allah ya taimake ta malama ce mai tsoron Allah ce saboda ka sai yace ya bawa danta kyauta shi kadai sunanta Amra sai ta ce bata yadda ba tace wallahi bata yadda ba in dai yana so ta yadda da wannan kyautar to zai tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ta san ba shi kadai ne dan sa ba akwai wasu ƴaƴan na wasu matan sai tace bata yadda ba ina fata an gane kun ga tsoron Allah irin na matan sabai kenan idan da yanzu ne fa ta samu abin da take so ta samu abin jefar da magana da abin habaici a tsakar gida amma sai tace ita bata yadda ba sai an zo wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata ruwaya ta nuna gona aka bayar ba bawa ba to shine wasu malaman suke kokarin hada hadisan abu ɗaya ne amma yake aka ce wani lokacin gona ce wani lokaci kuma aka ce bawa ne ya aka yi abu biyu zai zamto guda ɗaya ko kuma abu ɗaya zamto guda biyu shine abinda Usaimin yake faɗa cewa ya ba shi gona da yaron da zai kula masa da ita an fahimta kun ga aka ba da gona ai za a samu wanda zai nome ta ya gyara ta ko to shine sai ya bashi bawan da zai kula masa da ita abin ya fito ko bai fito ba ya fito saboda haka sai ya tozo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi labari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a kullu waladika nahlatu mithla hada dukkanin ƴaƴanka sauran ka ba su irin abin da ka bawa wannan dan naka ta kyautar bawa فقال لا سي النعمان كوكما ما هي فنسى بشير يتي آية رسول الله بان باسبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبت إرادة أمنتي سأرى تبتا أغريش يتي فأرجعه زي كميد ونن كوتر بتيبا كذا كباشي وفي رواية وترواية كما تيمتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبت إرادة أمنتي سأرى تبتا أغريش يتي أفعلت هذا بولدك كلهم duk ƴaƴansa duk ƴaƴanka da kake da su ka ba su ko kuma ka aikata musu irin abin da ka aikata wannan shi Nu'man qala la yace a ayar rasulullah qala sai yace ittaqullaha wa'dilu fi auladikum yace ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ya kai bashir ka ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴayenku. Faraja saboda annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi bai buga mata stampi ba. Wa fi riwayatin wata riwaya kuma cewa tai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yace ya bashiru ya kai bashir alaka waladun siwa hadha kana da wani dan bayan wannan annu'man qala na'am sai yace eh akwai wani dan ya rasulullah qala sai annabi yace a kulluhum wa habta lahu mithla hadha dukkanin su kuma wanda kake da su din ka ba su irin abin da ka ba wannan qala la sai yace a ya rasulullah shi kadai na ba wannan dai qala sai annabi yace fala tushidni idan to in dai ku haka ne kada ka sake ka zo ka ce ne ma shaida ba ruwana da wannan abin ka ba zan zama to shaida akan wannan abin da kai ba fa inni la ashhadu ala jawrin annabi yace masa saboda ni ba na yin shaida akan abin da yake na zalunci sai annabi nuna wannan abin da ya menene zalunci ne annabi yace ba zai shaida akan abin da yake na zalunci ba wa fi riwayatin yadda yazo a cikin wata riwayar la tushidni ala jawrin kada ka maida ni shaida akan abin da yake na zalunci wa fi riwayatin hay yanzu cikin wata riwayar yadda yazo ashhid ala hadha ghairi annabi yace kaje ka nemo wani na ka sashi shaida ba ni ba thumma qala sannan sai annabi ya masa tambaya yace masa ay surraka an yakunu ilayka fil birri sawa shin zai dada maka zaka ji dadi ya kasance dukkan yayin da kake da su bayan shi sune maka biyayya daidai wa daida kamar yadda shi ma yake maka qala bala sai yace eh ya rasulullah ina son haka qala fala idan indai ku haka ne to kada kai wannan abu yadda kake so shi nu'man ya maka biyayya haka kake so sauran su maka biyayya to idan kai haka kuma zaka samu matsala tsakanin su muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi dan uwa kun ji yadda hadisin yake da yadda ruwayoyinsa suka zo wannan sahabi Allah ya kara masa yarda mai suna bashir yana da ƴaƴa fiye da ɗaya saboda haka ba a san a cikin hadisin kwata-kwata bai bayani akan meye dalilin da yasa ya mai kyautar ba babu wannan kawai dai ya ga ya dace wa ɗansa kyauta saboda wani dalili daga cikin dalilai mai bi mahaifiyarsa ce take daɗaɗa masa mai bi ya gan shi ƙarami ne daga cikin dalilan da shi ya baro kansa ne akan karan kansa saboda haka sai ya ga bari mai kyauta da gona da kuma bawa sai ya kira mahaifiyar shi Nu'man din sai ya shaida da ita cewa ki shaida na bawa danki kaza sai ta ce a ban yadda ba aje a gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ba shine kadai danka ba idan ya amince to shikenan nima na karba idan ko bai amince ba to sai a mai da ita saboda haka bai kasa a guye ba ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ba wa annabi labari tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya tambaye shi kadai ne danka kana da wasu ƴaƴan bayan shi duk wannan abin da ka bashi sauran su ma ka basu duk ya amsa da cewa a'a shi kadai ya bawa sai annabi ya ce masa to in dai haka ne bazan shaida akan wannan kyautar taka ba bana shaida akan zalunci me da ita fasa bashi kana so sauran ƴaƴan ka su maka biyayya tare daidai wa daida kamar yadda wannan kake so ya maka ya bada amsa da eh annabi ya ce to in dai haka ne kada kai wannan aiki ɗan uwa wannan hadisi mafi girman abin da yake karantar da mu shi ne daidaita tsakanin ƴaƴa wajen ba da kyauta da wajen mu'amalantarsu ɗaya daga cikin abin da yake jawo al'uquq shi ne saɓa wa iyaye da yara suke shi ne bambanta tsakanin yara ƴan uwa da yawa daga cikin iyaye ba su gane wannan ba duk yaron da ya hanga ido ya ga mahaifinsa baya yi da shi da wane yake yi to daga lokacin zai kulle zari tsakaninsa da wanan nan haka ne ko ba haka bane ya zama to dan adawar sa kenan babansa ne yadda yake ji mahaifinsa ne shi ma yana ji mahaifinsa ne amma ya ga wani ya fi shi fada da shiga a wajen babansa zai je magana a gole shi ba a sauraron sa a komai amma wannan ana nan nan da shi ana ririta shi ana jawo shi ba ina nufi wai saboda biyayyarsa a'a kawai wani zaka ga wani daga cikin ƴaƴansa ya fi kwanta masa dan uwa mai albarka ko da danka ya fi kwanta maka boye wannan kwanciyar a cikin zuciya kada ka bari ta fito fili zaka tarwata iyalinka idan wani ya fandare wani ya bika wannan abu ne daban dole ba za ka hada wanda ya fandare da wanda ya bika wajen kyautatawa da bayarwa ka hada su tare ba ta yiwu ba amma kowanne yana binka daidai gwargwado ka nuna musu ba ba daidai suke ba wannan kuskure ne wannan kuskure na ɗaya daga cikin abin da ƴaƴa suke gani cewa mahaifinsu bai cancanta su masa biya ba wallahi in kana akwai wanda zaka hira da su za su gaya maka cewa su suna gani mahaifinsu a yanzu bai cancanta su masa biyayya ba kuma shi ya jawo tsakani da Allah tare da cewa abin da suke ba daidai bane amma wa ya jawo shi ya jawo tunda kun ji abin da Annabi ya faɗa shin kana so ƴaƴanka su maka biyayya daidai wa daidai yace eh kun ga ashe akwai abin da ke jawo ƴaƴa su biyayya ba daidai wa daidai ba kenan menene shine bambanta tsakanin su shi sa duk lokacin da mutum zai yi wani abu tsakanin ƴaƴansa to ya daidaita su magabata ƴan uwa sun kasance hatta wajen sumbata suna daidaita ƴaƴansu idan wannan ya taho da gudu ya dauke shi ya rungume shi ya sumbace shi to dukansu ya musu idan kana da yara kanana zaka rinka fuskantar irin wannan idan kai wani abu wani sai ya ce maka abba ni ba kai mun ba ba haka bane yana lura yaro dan karimi dan shekara 4 in kai wa dan uwansa abu ba wani abu ne kawai mai bi dariya kai masa ko kace ban mu tafa sai ya ta kallon kai ga shi ma yake ce ban mu sha ba haka bane ba shi baka san sawa ne kake so Allah ina ga yamu wannan yaran da kuke gani kanana shekara 4 shekara 5 shekara 6 wallahi suna rike da abubuwan da suke faruwa suna kallo eh hankalin su ne kawai bai kana ka ba amma duk abin da ake yi suna kiwata sa suna kallo to shi sa idan ka zo ka ce wane to kowa ka tambaye shi ayyanka biyar ne kada ka tambaye uku ka bar guda biyu za su ji su me suke maka me suke maka su da baka ambata sunan su ba ina a ina b ina c to ka ce ina d ina kaza su ma ka faɗa eh kowa ya ji baban sa ya ambata sunan sa ya yarda shi ma dan sa ne amma ka ce ina suwa ne suwa ne kada ka ambata wata rana idan an abu idan yana gaya babarsa magana zai ce ko shigowa ginin nan zai yi wane yake tambaya ni baya tambaya ta ina gaya muku wannan abu ne wallahi mai muhimmanci ka kula da shi sosai zai taimake ka wajen kula da tarbiyyar yaranka sosai saboda haka ko da a wajen mu'amala idan ka yi wani abu ka rinka lura da su idan ka san dubba za ka yi masa mutum kawai ka wuce amma ka daina wa ɗaya ka bar ɗaya wannan zai zama maka matsala to ballantana kuma wajen bayar da abu ka kira wannan yara misali irin sakonni ne wannan ka sai masa keke wannan baka sai masa baka ce sai wata shekara da Allah baka hada rigima ba ka hada rigima idan wane da kani to wannan wani abu ne daban dai ya girma dai sai ka ce to kai tunda baka fara zuwa makaranta ba yanzu a tsaya maka ba sai ka fara zuwa makaranta zai yadda da wannan amma sakonni ne a ce kai za a tsaya maka wannan shekarar kai kuma za a tsaya maka wannan shekarar a'a bari shekara mai zo duk ka hada ka tsaya musu tare ka je ka sayo musu tare gaba ɗaya ka ba su kowa ya hau kayansa ya murna ya maka addu'a amma irin wannan kullacin da yara suke wallahi har mutuwa su baya barin zuciyarsu ina gaya muku wannan har mutuwa su baya barin zuciyarsu kullum abin da yaro yake gani shine kawai babansa baya san sa to shi sa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake shi ba wai likitan gangan jiki ne gaba ɗaya ba likitan zuciya ne sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya maka abin da ya kamata ka yi domin ribata zuciyar ƴaƴanka domin jawo ta zuwa gare ka domin sa su su maka biyayya yadda ya kamata wanda kuma idan muka yi amfani da shi insha Allah ta'ala za mu samu abin da ya kamata babu tahrimi ihdadil mar'ati ala mayyitin fawqa thalathati ayamin illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa 10 ayyam wannan babu ƴan uwa yana bayani ne game da haramcin ihdadil mar'ati mace tayi takaba ihdad abinda ake nufi da idan shine tarku zina li ajli mayyit shine mace ta daina ado saboda mutuwa da aka yi mata ba lallai sai mijinta ba da a jahiliya mata sukan yi wa mazajensu da wanda ba mazajensu ba takaba duk wanda suke ji a matsayin wani nasu suna son sa dan uwansu ne ko wani wanda yake taimakon su idan ya rasu to sai mace ta dauki wasu kwanaki bata ado bata duk abin da mai takaba take ta shiga karamar takaba ita ma sai ta dade tana yi da addinin musulunci zo shine lalata wannan abin da suke babu tahrimi hidalil mar'ati babin da zai bayani game da haramcin mace ta yi takaba alamai yitin akan wani mamaci fauka salasati ayamin fiye da kwana uku illa ala zawjiha sai dai idan mijinta ne arba'ata ashhurin wa asharata ayyam za ta yi masa takaba ne tsawon wata hudu da kwana goma hadisi na farko a cikin babin an Zainab binti Abi Salamata radiyallahu anhuma an karbo daga Zainab yar gidan Abu Salama Allah ya kara mata yarda ita wannan Zainab din agola ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta Ummu Salama ta aure annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tazo da ita ina fata an fahimta saboda haka da ita aka zo gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Rabiba ce ita to ita ce take ba mu labarin tunda ita ma a cikin gida ce ai qalat tace dakhaltu ala ummi habibata radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam tace na shiga wajen daya daga cikin iyayen mu'minai ummu habiba Allah ya kara mata yarda daya daga cikin matan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ummu habiba ita ce ramlatu bintu abi sufyan yar gidan abu sufyan kuma yar uwar muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yarda gaba daya matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tace wata ran ta shiga dakin ta ko bangaren ta shine tufi abuha abu sufyan lokacin da mahaifinta abu sufyan ibn harb ya rasu abu sufyan sunansa na gaskiya shine sakhar ibn harb Sakhar ibn Harb ibn Umayya shine sunansa na gaskiya ya mutu a shekara ta 32 bayan hijira ta shiga wajen Ummu Habiba a lokacin da mahaifinta Abu Sufyan ya rasu fada'at bi tibin fihi sufratu khaluqin aw ghayrihi tace sai ta ga Ummu Habiba ta yi kira da akawo mata turare wanda yake an masa mix an takuɗa shine turaren da suke ce masa khaluqin wanda ake masa mix kamar wanda ake iya shafa shi a jiki kenan sufratun wanda yake da color golden color haka wanda yake golden color aw ghairihi ko waninsa ko wani color turare tace aka mata ba irin wannan da ta lissafa ba wata yarinya wannan turaren a jikinta thumma massat bi'ari baiha sannan ita ma sai ta shafa anan gefen fuskarta ari baiha shine nan gefen fuskarta sai ta shafa shi a wajen kumatinta thumma qalat sannan sai ta ce wallahi mali bi tibi min hadithin tace wallahi bani da bukatar turare a halin da nake ciki yanzu ghayra anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace sai dai kawai naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa alal minbari akan minbari la yahillu limra'atin aya halatta ga wata mace to uminu billahi wal yawmil akhir da take imani da Allah take imani da ranar lahira an tuhidda ala mayyitin fawqa salati layalin tayi takaba ga wani mamaci fiye da kwana uku illa ala zawjin sai dai akan mijinta arba'ata ashhurin wa ashara ita ma za ta yi ne wata hudu da kwana goma eh wannan shine idda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasa akanta da mata asali sukan yi idda ne tsawon shekara guda daya addinin musulunci yazo ya sauke wannan ya mai da ita wata hudu da kwana goma eh amma wannan ga matan da take jinin al'ada kenan ko ba ta yi daidai suke amma mata mai ciki idan mijinta ya rasu yanzu kafin a gama yi masa wanka sai ta haihu ta fita daga takaba kenan yan uwa an fahimta in ta so gobe ana cikin zaman makokin sa zata iya ta wani sabon auren babu komai an gane a musulunci ya halatta sai dai za a ce ta yi rashin mutunci za a ce ba ta da tausayi amma idan ta so idan ya rasu yanzu da daddaren nan kafin aje a kai shi sai ta haihu karfe 9 dare sai ta haihu tana haihuwa shikenan ta fitar da ta gama ta kabata gaba daya da safin ta samu sabon miji zasu iya aure a ci gaba da angonci yawa amma macen da ba ta da ciki tana al'ada ko ba ta al'ada za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma ba za ta yi kwalliya ba ba za ta yi ado ba ba za ta fita waje ba wannan shine kawai ta kaba eh shine kawai ta kaba idan aka ce kwalliya duk kayan kelekele irin su awaroro sawa'un na gol ne ko ba na gol duk wani abu wanda ake sa duk ba za ta sa ba duk abin da yake kwalliya ne ba za ta yi ba irin a shafa hoda a shafa kwalli a shafa menene a shafa duk gasan duk ba za ta yi wannan ba sannan kaya ma ba za ta sa kaya masu tsada sosai ba amma za ta sa kayan ta normal irin na gida a tamfati haka da sauransu duk za ta sa kayan ta babu laifi sannan ba za ta fito waje ba sai dai idan akwai wani uzurin da shari'a ta karba kamar ba ta da lafiya dole sai ta je kamar ba ta da wanda zai nemo mata abinci ya kawo mata dole sai ta fita ta nemo abinci da kanta shari'a ta yi mata rangwame ɗan uwan ka ɗauki waɗannan abubuwan da na faɗa babu wani abu da ake kira ta kaba sai wannan an gane sannan idan mace za ta yi ta kaba ba sata ake ba ina faɗa ne saboda abin da zai baka mamaki addini addinin musulunci ya samu gata a yanzu ana ta karatu amma har yanzu a cikin gari ba ƙauyuka ba wallahi ana irin waɗannan abubuwan da an yi mutuwa sai ga tsohuwa ta to za ta sa mace a ta kaba wallahi sai ga wata dattijo ta to wai ta zo ta sa ta a cikin ta kaba mu wallahi kuka ji karatun da ake yi subhanallahi wallahi barna ce mai yawa a cikin karatun mai shiga ta kaba na'am ana fidda din za ta fita ba sannan a ce kullun ta rinka tafiya da buta da wuka har da wuka ko sannan kada ta rinka rabo a cikin ɗakin ta ba ya ta cire lallabi ba abubuwa kala-kala wanda duk magudanci ne duk abin da zake ki girkin ki ki wata yawaki ki komai a cikin gidanki wannan abubuwan da na gaya muku shi kadai aka hana mace komai ki kayan ki amma aje a takura mace a wani waje ta dan samu wani mihrabi na bauta tana nan kullun tana nan har sai ta wata hudu haba da Allah ba daidai bane ba daidai bane ki je duk inda kike so a cikin ɗakin ki zauna da yayanki ku hira ku tattauna abin da ya shafe ku fita ce ba zaki ba sai da uzuri kwalliya ce ba zaki ba kuma zaki wankanki da duk sabulun da kike so wai sabulu ma wata take ban labari ta ce wai za ta yi wanka aka ce wai kada ta yi wanka da dudu usun an san irin sabulun da dudu usun ko wai ba za a yi wanka da shi ba kanshi sai dai ta samu dan zangabo wallahi ta take gaya mu wai irin taba kakan nan saboda Allah me ya zafi haka in dai haka ake mutuwa ce ta so mijinta saboda Allah ya mutu dai dan ba san ake ba amma kuma ai sai da wannan bala'in za ta ji na mutuwar ko na waɗannan abubuwa ƴan uwa duk muna da haƙƙi wajen mu rinka gyara irin waɗannan abubuwa duk inda ka ji an yi mutuwa da wata ƴar uwarka ko wata taka wata ka iya gaya mata to lallai ka je kai mata wa'azi kada ka batta da waɗannan matan da suke shigo mata ka je ka zo na da ita ka ce ga abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ta kaba shi ne kaza da kaza da kaza babu wani abu la ghair babu wani abu bayan wannan an fahimta ba wanda zai sata ba wanda zai cire ta ta shiga da kanta ta fita da kanta to ina ma ake shiga ne shine da ake shiga ɗan uwa sai bar wadi mana gyarawa akwai abin mamaki a ce har yanzu a cikin tsakiyar birnin ana irin waɗannan abubuwa Allah ya samu dace ni ban iya karatun bane da na dan muku karatun shiga ta kaban mata amma ba daɗi karatun wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am ai daga ranar da ya mutu ake fara ta kaba daga ranar da aka ce mamaci ya mutu shi ma ana yin wani kuskure kaga mace mijinta ya rasu sai a ce misali za a ɗauke gawar daga wani gida a kai ta wani waje a yi mata sallah babu laifi wannan amma ita ba za ta fito daga gidanta da mijinta ya rasu ba an fahimta yan uwa ba za ta fito ba daga ranar za ta zauna a gidan ne sai ta gama idan za a je wani gida ne a yi masa wani abu daban a je a yi masa a ɗauke shi a je a kai shi makwancinsa na ƙarshe a binne shi amma ita tana nan cikin gidanta fitanta daga wannan gidanta ta fara je kuskure wannan kuma saban Allah ne duk sai barka kiyayewa na'am to yace idan gidan haya ne fa irin wannan kaga ya kamata a samu wasu masu tsoron Allah masu tausayi Allah la kallan idan kudin ta ya kare ko da na iya wata shidan ne ko wata hudun a biya mata in ta gama ta fita idan ba a samu wanda ya biya mata ba mai gida kuma ba zai iya alfarmar ta yi ta kaba a gidansa ba yace dole sai ta tashi wannan larura ce sai ta tashi ta kuma gidansa ta karasa ta kabata ba yadda za a yi wannan ina fata an fahimta yawa shine abin da ya kamata Allah ya sa mu nace bar mu karasa hadisi saboda ka tace abin da yasa ta kawo turare ta shafa a jikinta dan ta nuna tayi me ta gama jimamin da take yi jimamin mutuwar mahaifiyarta tace amma in ba da ban taji annabi ya ce haka ba yadda ake a lokacin jahiliyyar nan mutun ya dade baya kullu ita ma da sai tayi amma annabi ya hana su da kwana uku yayi shikenan sai dole ne mace ta cigaba da abubuwan da take yi na yau da kullum qala zainab sai zainab ta cigaba da ba mu labari tace summa dakhaltu ala zainab binti jahsh radiyallahu anha tace sai ta ƙara shiga gidan ɗaya daga cikin matayen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta kwararta kina mai sunanta ita ce zainab bintu jahsh Allah ƙara mata yarda shine tufi akhuha ita kuma lokacin da dan uwanta ya rasu ita ummu habiba mahaifinta ne rasu ita kuma zainab dan uwanta ne rasu fada'at bi tibin ita ma sai ta ga ta sa an kawo mata turare kamar yadda ummu habiba ta sa aka kawo mata famassat minhu sai ta shafa shi sai ta shafe shi ta shafa a jikinta thumma qalat sannan sai zainab bintu jahsh tace Allah ya kara mata yarda amma wallahi tace ina rantsuwa da Allah mali bi tib min hajatin ghaira anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala al-minbar tace wallahi ni ma bani da wata bukata ta turare a yanzu halin da nake ciki na jibami da takaici sai dai kuma naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan minbari yana cewa la yahillu limra'atin baya halatta ga mace tu'minu billahi wal yawmil akhir da take imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala mayyitin fawqa salafin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara da tayi takaba wa wani mamaci wanda ba mijinta ba fiye da kwana uku sai dai ga mijinta za ta yi takaba a kansa wata hudu da kwana goma wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi yan uwa wannan hadisi babban abin da yake karantar da mu shine me baya halatta mace tayi takaba wa wani mamaci wanda ba mijinta ba fiye da kwana uku shari'a ta ba mace dama idan wani ya mutu wanda ba mijinta ba ta nuna jimami ta nuna bakin cikin ta iya yadda za ta iya gwargwadon yadda shari'a ta ba ta dama amma kar ta wuce kwana uku yan uwa wannan kwana ukun fa da aka faɗa baya nuna cewa zaman me ake cewa zaman makoki ake nufi an fahimta yan uwa wannan kwana ukun da aka ce kada ta wuce kwana uku baya nuna cewa ta zaman makoki ba addinin musulunci bane wannan shine abin da yake amma abin da ake nufi shine tace ta daina kwalliya ta daina ado ta daina kaza kamar yadda take wa mijinta wannan ba daidai bane idan aka yi wa mutum mamaci idan aka yi wa mutum mutuwa idan zai iya ya ci gaba da harkokinsa amma ya shimfita barma ya sa rumfuna ya ci gaba da karɓar gaisuwa wannan ba addinin musulunci bane bai zo da shi ba Allah ya samu dace duk da ana yi ya zama ruwan dare kowa da kowa yana yi ba zai mai da shi daidai ba kuma an fahimta ba zai kuma sa a ki faɗa a ce ba daidai bane tunda manzon Allah bai ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta saboda haka idan kaga zaka yi kai kana sani ba addini bane ina fata an fahimta yawa wannan shine abin da yake daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tsora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah